Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Sauraro, barkamu da sake kasancewa a wannan shiri na musamman da ni Shamsiyya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshi da rahoto kan janye karban haraji na wata hudu a jihar Bauchin Najeriya don rage kalubalen cutar corona ga hada-hadar kasuwanci da rayuwar jama'a. Daga jamhuriyar Niger kuma muna dauke da rahoto kan bada maganin zazzabin cizon sauro a jihar Plateau Najeriya. Matakan yaki da corona sun jawo kalubalen cin zarafi a wasu gidaje. Muna dauke da shirin a daina shan kwaya sai sharhin jaridun Najeriya, inda zamu kammala da sharhin Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duka waɗannan ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kelly. Shugaba Amurka Donald Trump ya jefa ayar tambaya akan yanayin hankalin abokin karawansa a zaben watan Nuwamba. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden kana ya nuna cewa bai cancanta ya zama shugaban kasa ba. A wata hira da aka yi da shi a wani shiri na musamman a ranar Lahadi a gidan television Fox News, inda Trump ya cancanci tsohon mataimakin shugaban kasan, ya nuna cewa Biden bai iya hada jumla biyu a bayaninsa ba. Za su gabatar da shi da wuri, zai tashi ya je ya maimaita abu, za su yi masa tambayoyi, zai yi karatu daga na'urar nuna karatu, daga nan ya sake labewa, a cewar Trump. Ku faɗa min ko Amurkawa za su so su samu irin wannan mutumin a zamanin da muke fuskantar matsaloli da wasu ƙasashe da suke neman hanyar yi mana illa. Kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump ya saki wasu tallace-tallace masu jefa ayar tambaya akan ko yanayin hankalin Biden mai shekaru 77 wanda zai zama shugaban ƙasa Amurka mafi yawan shekaru idan ya yi nasara a zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba, kana aka rantsar da shi a watan Janairu mai zuwa, ya fara gushewa ne ko a'a. A halin yanzu dai Trump mai shekaru 74 shi ne shugaba mafi yawan shekaru a Amurka. An kashe akalla mutum 7 kana wasu da dama sun jikata a jiya Lahadi yayin da wani bam da aka sanya a mota ya tashi a arewacin Siriya a kusa da iyakar kasar da Turkiya, a cewar wani mai sa ido akan yaki. Wata mota dauke da bam ta fashe a wurin wani shatale-tale da zai je har gaban kofar wurin bincike ketare iyakar Babu-Salam, abinda Rami Abdulrahman na kungiyar kare haƙƙin mul'adama ta Syrian Observatory ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. An kashe mutum 7 ciki har da farar hula 5 kana sama da wasu 60 sun jikata ciki har da mata da yara. Yankin lardin da ke arewacin Aleppo wanda ke karkashin sojojin Turkiya da sojojin kawancin Siriya ya sha fuskantar mummunan hare-hare da kuma kashe-kashe. Kungiyar Observatory ta dora laifin harin na jiya Lahadi akan kungiyar IS, tana mai cewa akwai yiwuwar baida martani akan karin hare-hare da dakarun Turkiya da waɗanda ke goya musu baya ke yi ne kan wuraren na 'yan ISIS a yankin. Amurka na yin kira ga shugabannin Afghanistan akan su kammala musayar fursunoni da suke yi kana su kaddamar da zaman tattaunawar samar da zaman lafiya da kungiyar Taliban ba tare da bata lokaci ba. A jerin wasu sakonnin Twitter da ya rubuta a jiya Lahadi, muƙaddashin jakadan Amurka a Kabul, Ross Wilson, ya kuma jaddada buƙatar shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da abokin hamayyarsa a fagen siyasa da yanzu suke kawancin haɗaka tare, Abdullah Abdullah, su fara aiwatar da yarjejeniyar haɗin gwiwa da ɓangarorin biyu suka sanya hannu a kai. A ƙarƙashin yarjejeniyar haɗin gwiwar da suka cimma da Ghani, an naɗa Abdullah a matsayin shugaban kwamitin sulhun ƙasar wanda ke da alhakin jagorantar tawagar mashawartan Afghanistan don zaman ganawa da 'yan Taliban da har yanzu ba a sanya lokaci ba. Wasu daga cikin kasashe da suka sassauta dokokin nisa-nisa da juna da zaman gida suna samun karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 yayin da adadin masu kamuwa da cutar ke ci gaba da hauhawa a faɗin duniya. A kasar Spain, hukumomi a jihar Catalonia sun yi kira ga mutane sama da 96,000 a garuruwa uku su zauna a gida a jiya Lahadi. Jim kadan bayan da hukumomi suka umurci mazauna yankin kusan miliyan 4 ciki har da waɗanda ke birnin Barcelona, babban birnin kasar, su zauna a gida. A jihar Victoria da ke Australia, wadda ta kunshi birnin Melbourne, an umurci mazauna birnin su saka takunkumin rufe hanci da baki a bainin jama'a ko kuma a ci su tara. Sanarwar ta jiya Lahadi da gwamnan jihar Victoria Daniel Andrews ya yi na zuwa ne bayan da aka aiwatar da wasu matakan kulle a jihar a ranar 9 ga watan Yuli. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta faɗa a jiya Lahadi cewa yankin ya samu rahoton adadin masu kamuwa da cutar mafi yawa a wuni guda tun bayan da aka fara annobar, inda sama da mutum 100 suka kamu da cutar. Lam ta ce za a bar ma'aikatan da ba na gaggawa ba su yi ayyukansu daga gida. Tana mai bayyana lamarin a matsayin mai tsanani ba tare da wata alamu da ke nuna shawo kan cutar ba. Da ƙarshe, Birtaniya da China a jiya Lahadi sun sake caccakar juna, inda sakataren harkokin wajen Birtaniya ke nuna alamun cewa ta yu zai soke yarjejeniyar da Birtaniya ta cimma da Hong Kong akan mika masu laifi saboda matakan da China ke ɗauka akan birnin. Sakataren harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya kuma zargi Beijing da take haƙoƙin bil'adama mai muni akan ƙabilan Uyghur da ke lardin Xinjiang a yammacin China. Da yake mai da martani, jakadan China a Birtaniya ya yi kashedi cewa China za ta ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki akan duk wani mataki da Birtaniya za ta ɗauka na ƙaƙabawa jami'an China takunkumi akan zargin take haƙƙin bil'adama. Waɗannan kalaman su ne na baya-baya da ke nuna alamun zazzafar tankiya tsakanin China da Birtaniya. Batutuwan sun hada da abubuwan da China ke yi wa tsirarun ƙabilun Uyghur da kuma batun sabuwar dokar tsaron ƙasa da China ta sanya wa Hong Kong, yankin da ba shi da cikakken ikon kansa da Birtaniya ta mika wa China a shekarar 1997.
Ta bullo da shirin daga kafa dukkan masu biyan haraji a jihar, kama daga ɗaiɗaikun mutane, hukumomi da kuma kamfanoni dangane da biyan kuɗaɗen haraji da ake karɓa a wata-wata. Shugaban hukumar tara kuɗaɗen haraji na jihar Bauchi, Ma'azu Usman, ya bayyana cewa za a ci gaba da karɓan haraji bayan wata huɗu nan gaba. Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani.
Shugaban hukumar tara kuɗaɗen haraji Ma'azu Aliyu ya ce cutar coronavirus ta shafi dukkan fannonin rayuwar ɗan adam, musamman lafiya da kuma tattalin arziki da suka shafi harkokin zirga-zirga, makarantu da ma otel-otel.
Akwai mutane da ɗaiɗaiku wanda suke zuwa su biya haraji su da kansu, sannan akwai ma'aikata wanda ake cire musu haraji. To sai muka gane wannan annoba ya shafi ba kawai lafiya ba, har da tattalin arziki na su wa'innan bangarori. To sai muka yi tunanin ta ina ne za a taimaka wa mutane masu biyan haraji yanda za su samu sauki. So gwamnati kuma ta amince mana, muka kawo yansu yan matakai haka wanda zai taimake su. Sai muka ga cikin tattalin arzikin ma akwai inda suka fi shafuwa bangarori, kaman sha'anin ilimi, bangarori musamman makarantun da suke zaman kansu, ana kiran su private schools. To makarantun suna rubutun da aka fara kuma har yau kaga babu abin da suke yi balle su samu balle ko mu ce, saboda haka muka daga musu kafa wannan abin ya shafe su. Haka kuma akwai masu sufuri, harkokin sufuri a rufe kasan nan, a cikin jiha ma za ka samu a rufe garin gaba daya, sannan a kasa kuma an hana yawo na lokaci mai tsayi, saboda haka babu inda suke zuwa. Haka saboda haka aka tausaya aka ce su ma bunda su. Haka kuma wajen hotel yawa su ma wannan abu ya shafe su sosai, tunda ba a yawo bakin ba sa zuwa, sai ka je ga hotel babu kowa a ciki duk watannin nan. Saboda haka aka ware wa'inda aka ce an ba su wannan dama, an daga musu kafa.
Wani mai sharha akan al'amuran yau da kullum, tsohon shugaban kungiyar kwadugo Comrade Koli, yayi tsokaci kan tasirin dage kafar da aka yi game da haraji.
Ka zai tasiri kwarai, amma kuma tasiri ne wanda yake boye, tunda ba a bayyane yake ba, sai a hankali ne zai zo ya shiga mutane su gane cewa akwai tallafi na gwamnatin tarayya ta yi da na jihohi. To sannan bangaren mai shi kuma shi ne, idan an yi kai tsaye zai shafi talaka, don nan ne zai rage masa karfin sufurin da hawan farashin kayayyaki. To akwai da ana maganan wutar lantarki, to wutar lantarki ba kowa ne yake da ita ba, kuma ba zai tasirin yanda ake tsammani ba, amma fetur da kananzir da sauran abubuwa na yau da kullum aka samu ragewa, to zai taimaka gaya.
Su kuma waɗanda suka amfana daga shirin ɗage ƙafar da gwamnatin ta yi musu, ko me za su ce?
Sunana Muhammad Nasai, wani aiki a Sadir Sallai School, makaranta mai zaman kanta. Bauchi. Muna godiya sosai mun yi farin ciki da wannan al'amari da take, amma muna sake mika kokombaran mu a sake duba mu da wannan roko namu da muka yi, tunda kaga ba a samu albashi, malaman suna cikin wani hali wanda wasu da shi suka dogara, sai yara sun biya kafin a samu kuma su ma malamai a biya su, to kaga ba yara kuma ba maganan biyan kuɗi.
Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jamhuriyar Niger an gudanar da bada maganin rigakafin zazzabin cizon sauro a birnin Kwanni. Jami'an asibiti sun gudanar da bada maganin gaban jami'an bariki da sarakunan gargajiya. Haruna Mamman Bako na dauke da wannan rahoto.
Yanzu haka ana ci gaba da gabatar da kididdiga daban-daban a yankunan jamhuriyar Niger da suka alakanci kammala bayar da magungunan rigakafin cutar cizon sauro wa yara kankana a wani tsari da gwamnatin kasar ta kullo da shi tun shekar da ta gabata da zummar hana yara kamuwa da zazzabin cutar cizon sauro a gundumar birnin Kwanni da ke kumshe da kananan hukumomi guda hudu da suka hada da birnin Kwanni a Lela Tsarnawa da Fasaga. Gabatarwa hukumomi na bariki da na gargajiya irin yanda ayyukan suka wakana, kuma a cewar shugaban hukumar asibitin gundumar birnin Kwanni Dr. Laminu Muhammad Sani, an ci magagarumin nasara.
Zage wannan na farko da aka yi na rabon magani na rigakafin cutar malaria, mun samu kusan kashi 102 kusa 100, kenan ana iya cewa kwalliya ta biya kudin sabili. Mu bukatar mu dama kamar a samu yaro kamar kashi 80 zuwa 90 kusa 100, to yau gashi an zarce mun samu, to sai mu ce muna mu Allah godiya, kuma muna ma ma'aikatan kiwon lafiya kuma da shugabannin suka kama mana musu godiya. Kwalliya ta biya kudin sabili, mun cin magurin mu.
Wani matsaloli ne aka fuskanta a wurin wannan aiki?
Matsaloli su tu dai na dangance ne da kayan aiki da bamu samu su zo da wuri ba, an dan samu dan leti, amma alhamdulillah Allah cike ikon shi an samu dai an shawo kan abun, sai mu ce komai dai a ƙarshe ya zo daidai. Kuma muna ma al'umma godiya da suka bada haɗin kai, da inda muka je dai bamu samu matsala ba, an karbe mu da hannu biyu, uwaye sun karbe mu sun bada idan musu magani, sai mu ce Allah ya rika kuma zagaye na biyu, muna fatan ya haka.
Mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna da ya halarci aikin gabatar da wannan kididdiga a ɗakin taro na babbar asibitin birnin Kwanni gaban 'yan jarida, ya nuna gamsuwarsa game da irin yanda ayyukan suka gudana a kamin ya kira ga malaman asibitin.
Mun zo Haruna mun saurara duka yadda abin ya tahi cikin ƙasar Kwanni gabaki ɗaya, kuma alhamdulillah kamar ga ka'idodi ma wa'anda a turance an ka tsaida kamar ya kamata kowane district shi samu, namu ma na Kwanni ya ma dan dara abin da ya kamata a samu. In ka shine muna yi musu godiya su likitoci da sauran wa'anda ka shiga gida-gida da kuma al'umma gabaki ɗaya da goyon bayan da ta bada lokacin da duk an ka sallama musu wa'anda abin ya shafa, ana hidowa yara ana yi musu magani. Kuma da fatan a shakfuwa ko yaushe an ka tashi irin wa'annan ayyuka mutane za su ba da haɗin kai domin a samu a cito yaranmu bisa ga curutun ne wa'anda ba mu da bukata gare su, domin al'ummarmu ta zama mai lafiya. Abin da ya kamata a fahimta, lokaci-lokaci ana gamuwar jiha, kowane likita zai zo shi hoɗi menene ya gudana cikin likitan shi, to mu fatanmu duk sadda an ka gamu kamattawa shi zama duk likitocin cikin jiha tawa a ce na Kwanni shi na a gaba game da kulawa bisa ga harkar tattalin lafiyar al'umma. Kamar yadda mun ka sani, likita ma kamar banda aiki shi na likita, akwai aiki da a gare shi na waye kan mutane, domin akwai rashin fahimta, ba wai ya kiya bane saboda bai son magani, amma wani bi suna kiya ne saboda ba su san abin da amanuwa ba. To shina da kyau bayan aikin likita shi zama kuma ya zama mai wayin mutum kai, a yi ma mutane waɗanda ba su fahimta ba siyasa yadda za su gane abin da ka umarnin su.
A jamhuriyar Niger dai yanzu haka ana ci gaba da shatata ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a waɗansu yankunan ƙasar, abinda ke baiwa sabro damar ƙara yaduwa, inda yara kankana da mata masu juna biyu ke kasancewa cikin hatsarin gaske, abinda ya sa hukumomin ƙasar tare da masu hannu da shuni da ke tallafawa kiwon lafiyar ƙasar rarraba gidajen sabro masu magani da kuma wannan ƙwayoyin rigakafin kamuwa da cutar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To kar dai a shafa, shirin na zuwa muku daga ofishin muryar Amurka na Abuja. A jihar Plateau, kalubalen coronavirus ya janyo labarun ban takaici na samun cin zarafi a wasu gidaje. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ƙarin bayani.
A tsakanin iyali, dokar takaita yawo da gwamnatoci suka sanya ya janyo rashin abin biyan bukata a cikin gida, kamar yadda wannan bawan Allah ya ce.
Sunana Abdullahi Said. Komai na gidajenmu babu hanya. In ka zauna a gida a nemi abu, kuma ka gagara bayarwa, kai namiji ne kuma ka zama kana jin kunyan mata da yaranka a ce suna kukan yunwa, ba daɗi.
Matsalar rashin ababen more rayuwa a cikin gida ya janyo har an samu rahotannin cin zarafi a wasu gidaje. Lamarin da Hajiya Rabi'atu Abdullahi da ke nan Jos ta ce halin kunci da talauci da al'umma suka samu kansu a ciki sun kasance da matsala.
Haƙƙi dai ka'ida akan mazaje yake. To mazaje kuma sun shiga cikin damuwa sosai ta zama guri daya. Ba zai yi kuma ya zama ne cewa haƙƙinta da haƙƙin ɗanta yana kan namiji. Akan a bayar ya zama har da cin zarafi da cin duka. Amma ita ma fa ba a ce ta kama hannunta ta zauna shiru ba. Ita ma an ba ta dama ta nemi ɗan abin da za ta iya.
Shi ko Reverend Ayuba Sheshe ya ce wannan lokaci ne da masu hannu da shuni da kungiyoyi masu zaman kansu da na addinai ya kamata su tallafa wa al'umma.
A wannan lokaci na annoba, zuwa gabaninmu kama daga shugabanmu ɗan president, an ja hankalinmu da dole ne mu tanadi hanyoyi da za mu taimakawa membobinmu. Dole ne muka zo da hanyoyi na karban gudunmawa daga waɗanda Allah ya huwace musu. Aka haɗa gaba ɗaya sai aka kira dubban murane da marayu da marasa galihu da wanda ma ba shi da shi a zo a yi layi kowa ya karɓi abinci.
A wannan yanayi na yaƙi da cutar COVID-19 rahotanni sun nuna ƙaruwar ayyukan ba ta gari. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce gwamnati ta ƙara wasu matakan tsaro a jihar.
Gwamnati ta karfafa kuma tana ƙara karfafa yan bangaden nan. Wato vigilante muna duba hanyoyin da zamu kafa community policing, wato a sa kamar yanda al'umma su sa ido a kauyuka.
A bangare guda kuwa mamba a kwamitin da ke yaƙi da yaduwar cutar COVID-19 a jihar Plateau kuma ƙwararre a harkar harhaɗa magunguna pharmacist Kim Jerry Bot ya jaddada batun ɗaukan matakan kariya daga cutar ne don rage shiga matsaloli.
Da farko dai ni na so mutane su gane cewa ya kamata mu tsaftace kanmu. Mu tsaftace gidajenmu. Kai kuma za ka fita in ba ka da motar kanka, kuma ka da cutar kanka, a kada za ka shiga motar kuɗi. Ka tabbatar cewa kana da face mask. Ayi kokari a siya sinadari wanda ake shafa hannu, ana kira shi sanitizer.
Alƙaluman hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Najeriya na nuni da cewa masu ɗauke da cutar sun haura 20,400, yayin da mutane kusan 780 suka mutu da cutar a faɗin Najeriya. Fiye da mutane 14,900 suka warke daga cutar corona a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To an gaishe ki. Kaje a sha'afa ana sauraron shirin nan daga muryar Amurka a shirin hantsi da ake yi wa kirari ne ga gidan kowa. Yanzu lokaci ne na shirin a daina shan kwaya.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wannan shirin namu na Adena Shan Kwaya. Binta SR ce dauke da wani sabon shiri. A cikin shirin mu na wannan mako, wakilinmu na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, yayi hira da Dr. Ibrahim Abdu na NDLEA Kano dan jin ta bakin sa ko harkar shaye-shayen miyagun kwayoyi lokacin da aka yi lockdown, wato killace taro. Muleka kana daba a Najeriya dan jin yadda ta kasance a hirar Mahmud Ibrahim Kwari da Dr. Ibrahim Abdul na NDLEA Kano.
Ta'ammali da miyagun kwayoyi yayi kasa ne ko sama yayi, la'akari da cewa ba a zuwa ko ina jihohi an katse an gwanni ma ba a shige da fice.
Mu da mun dauka cewa a sanadiyar wannan abin annoba ta COVID-19 da kuma matakan da gwamnati suka dauka na amfani da jami'an tsaro don hana fitan mutane zai rage laifuka. Sai muka kuma abin kuma yana nema ma lokacin ya fi ma dama yawa. Abin da shi ne akwai ma'aikatu da yawa na gwamnati waɗanda an rufe su saboda an ce kowa zo na gida. Sai wannan wajen sai suka koma wajen sai da ƙwayoyi da kuma laifuka daban-daban. Har mun dauka ma wajen aikin mun rubuta mu ce mana suka kada ku rika aiki da yawa kan aikin ƙwaya saboda maganan annoban nan. Saboda ya kamata jami'an tsaro su concentrate wajen tabbatar da wannan maganan tsayawa a gidan. To sai kuma muka kamun da muka yi sai ya fi na shekaran ma gaba ɗaya da aka wuce shekaran.
Kamar kana cewa aikace-aikacen da ake na miyagun ayyuka a waɗannan watanni uku zuwa hudu ya ɗanana yadda aka saba gani?
Ya ɗana muna masu shaye-shayen ƙwayoyin kansu ma ganin cewa kowa an ce zo na gida magungunan ma da suke sha da suke haɗa da yayi wahala sai suka ƙirƙiro nasu magungunan daban-daban wanda za su sha don su samu wannan irin kuzarin da suke samu idan suka sha wa'ancan. Sai su haɗa wannan su haɗa shisha su haɗa da magi da lakasera da panadol da coca-cola wa'annan su suka fi yawa a wajaje sannan kuma su kansu ƴan ƙwayoyin kuma sai suka ƙara yawa. To in ku aka kasance shaye-shaye yawa ƴan ƙwayoyin sun yi aka san ai laifuka ma kamar irin su kisan kai sai faɗe da sauran su ma ƙara yawa za su yi.
Wani zai tsammani cewa tunda misali ba a zirga-zirga tsakanin jiha zuwa jiha kuma an yi da cewa ababen sun yi mayan nan wasu daga ƙetare ake shigo da su wasu kuma daga sassan Najeriya ne amma tunda yanzu ba zirga-zirga ta yi waɗanda suke mu'amala da ababen sun yi mayan nan yanzu ba za su samu ma abin da za su sha don su yi mayan ba.
A to in ka faɗa haka in ka duba a ce ba za ka ce an rasa panadol ba koko an rasa tumtum ne koko an rasa magi ne ko lakasera ko coca-cola irin wayannan abubuwan su kashin ka dangare ai duk wayannan akwai ko in wayancan ma an rufe ne. To irin wayannan abubuwan ne suka yi yawa ake shaye-shayen su a nan su ne suka canji wayancan din da ba a ganin su. Sannan kuma jami'an tsaro gaba ɗaya duk sun ba da fifiko kan harkan lockdown na rufe mutane gida da yawa ba ayyukan da ya kamata su yi shi ba su cika yin shi ba yawanci duk suna kan hanya.
Wato ayyukan yau da kullun na tsaro.
To ka kamar wajen mu na ai wajen can 1.6 fa muka kama cikin wata ɗayan nan da suka wuce na watan Mayu kawai. Kuma tun da aka fara lockdown kuma mun kama ƙwaya ta kai wajen ton 7.8 daban-daban har da taban Iblis ma muka mamaki ya aka suka biyo. Su wayannan ma su abin mamaki shine tun daga kudu suka biyo hanya da yake kokin abu ne wanda zaka iya boyewa da ana lockdown ana rufe abin nan wajaje amma ya aka suka shigo ba wani hanya suke bi ko kuwa muka kakkama su mutane su da muka kama kuma wajen 549 mata 16 wanda ya kawo jumlar mutane 565.
Waɗannan alƙalma da adadin mutanen da suka karu a lokacin wannan doka ta fulle da kuma yawan adadin yanayin aikata miyagun ayyuka me ya nuna kenan me ya nuna muku?
Ya nuna cewa akwai alaƙa kamar da ka faɗa a tsakanin shaye-shayen ƙwayoyi da miyagun laifuka irin su kisan kai ta'addanci ne fyaɗe sata da sauransu. Tunda yawancin mutanen ka san sai sun sha abin zai ba su kuzari zai cire musu rashin imani ya ƙara musu rashin mutunci da rashin tausayi sannan suke iya yin wayannan manya-manyan laifuka.
Tunda kun gano wataƙila adadin lambar waɗannan al'amura sun ƙaru waɗannan matakai misali kun ƙara bi kenan tunda za a iya cewa yawancin mutanen nan a gida suke a zaune misali ko kuma suna unguwa ba ko ina suke zuwa ba.
Matakan shine ayyukan namu mu zo da ayyukan namu kusa da mutane don mu samu rahoto gun wayannan mutanen da suke unguwanni. Ma'aikatan namu ma ai ba yawa gare su ba tunda kaga ba mu zagaye duka lokacin 44 na Kano ba duka ma'aikatan indiya ne gaba ɗaya ba su kai ma 5,000 ba gaba ɗaya.
Na
Najeriya gaba ɗaya wanda idan civil defense suka na state ko 'yan sanda kawai sai su haɗe mu gaba ɗaya. So in ba don saboda horon wanda aka bamu ba da turawa na UNODC American DA suka bamu da ba za mu iya irin ayyukan da muke ba shi. Wani lokacin ka ga ɗan dina na aiki guda 10 ne sai ka ce mutum 1,000 wajen.
To jama'a a nan za mu dasa aya a madadin wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ni Binta Esiyaro da na haɗa shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako.
Madalla sai sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar Bangar na cewa ministan harkokin wajen Najeriya Godfrey Onyama ya kamu da cutar coronavirus kamar yadda ya ruwaito a shafinsa na Twitter na cewa an yi masa gwajin coronavirus har sau hudu a da ƙarshen ya kamu da cutar kuma yanzu haka ya keɓe kansa. A bangaren ta jaridar The Punch ta ruwaito kungiyar nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kira Sarraf ta kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya dakatar da ministan da ke kula da yankin Niger Delta Godswill Akpabio bisa zargin da ake masa da cin hanci da rashawa a daya daga cikin ma'aikatan gwamnatin Najeriya. Yanzu haka dai Majalisar Dokokin Najeriya na gudanar da bincike a kan hukumar NDDC inda ake zargi an kashe wasu biliyoyin naira da suka haura biliyan 81 ba kuma tare da an gudanar da wani aikin a zo a gani ba. Sai kuma jaridar Ledashe daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya rada sunan tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan a daya daga cikin tushoshin jiragen ƙasar Najeriya da ke birnin Wari. Tashar jiragen ƙasar da ke garin Agbo a jihar Delta tsohon shugaba Dr. Goodluck Ebele Jonathan ne bisa gudunmuwar da ya taka wajen fara samar da hanyar dogo na zamani a Najeriya. Sai kuma jaridar The Vanguard na cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya Ahmed Lawal ya musantar rahotannin da ake baza cewa yana sha'awar tsayawa takarar neman shugaban ƙasa a sanarwar wanda mai bashi shawara kan harkokin yada labarai Mr. Ola Awoni ya fitar ya ce ko kadan wannan labarai kanzon kurege ne kuma bai kamata idan aka yi la'akari dambin matsalolin da ke gaban Najeriya ba a ce Hausa ma sun fara neman takarar shugabancin ƙasa a zaben da za a gura a shekara ta 2023. Sai kuma jaridar Daily Trust tana cewa wani uba ya rasa ƴansa guda 7 a fashewar gurneti a jihar Katsina. Fashewar da ya auku a ƙauyen Yan Mama da ke karamar hukumar Malamfashi ya sanadiyar mutuwar akalla yara guda 7 da ke aikin gona. Sanarwar da gwamnatin jihar Katsina ta fitar da inji jaridar Daily Trust na cewa yara 8 ne suka rasa rayukansu a inda 5 ƴaƴan Malam Iliya Adamu Yan Mama ne. Sai kuma jaridar Premium Times da ake buga ta yanar gizo jaridar na cewa kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ASU ta ce koda an koma makaranta ita dai ba za ta umarci ƴaƴanta su koma aiki ba. Shugaban kungiyar ta ASU Dr. Biodun Ogunyemi ya shaida wa jaridar cewa har yanzu suna nan akan bakansu daga nan gwamnati ta biya musu haƙoƙinsu musamman abin da ya shafi amfani da manhajar IPPIS wanda kungiyar ASU ke adawa da shi. Bayan yanci furin murai Amurka daga Najeriya.
Sauraro ga shirinmu na ƙarshe, sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ma'aikatan harkokin waje da kasuwanci da tsaron cikin gida da baitulmanin Amurka sun fitar da wata sanarwar gargaɗi ta harkokin kasuwanci ga kamfanonin Amurka kan haɗarin da ke tattare da kimarsu da tattalin arziki da kuma doka akan alaƙarsu ta kasuwanci da kamfanonin da ke take haƙoƙin bil'adama, ciki har da aikin tilas a yankin Xinjiang da wasu sassa na China. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi gargaɗin cewa tun a watan Afrilun shekarar 2017 ƙasar China ta kaddamar da farmaki na danniya akan 'yan ƙabilar Uyghur da sauran wasu ƙungiyoyin musulmai tsiraru, ciki har da kulle mutane ba gaira ba dalili da tilas ta takaita haihuwa kuma yin aikin tilas yayin da ake auna ƙabilu da mabiya addinai tsiraru. Yadda China ke amfani da aikin tilas ba a yankin Xinjiang ya tsaya ba, amma yana ci gaba da ƙaruwa a dukkan faɗin ƙasar. Sanarwar ta yi gargaɗi ga masana'antun Amurka akan nau'ukan hulɗar kasuwanci guda uku da za su iya alaƙanta su da kamfanonin da suke take haƙƙin bil'adama. Na ɗaya shi ne taimakawa wajen ƙirƙirar na'urorin sa ido da tattara bayanai ga gwamnatin China a yankin Xinjiang. Na biyu kuma dogara akan aiki ko kayayyaki da ake yi a yankin Xinjiang. Ko wasu kamfanoni da ke sassan China da Taiyu suna da hannu a sanya aikin tilas a hulɗar kasuwancinsu. Abu na ƙarshe a irin wannan hulɗa da kamfanonin masu take haƙƙin bil'adama ke yi da ake gani sosai ita ce taimakawa wajen gina cibiyoyin da ake tsare 'yan Uyghur da kuma wasu tsirarin ƙabilu da ko kuma gina masana'antu da ke kusa da sansanonin da ake tilastawa mutane yin aiki. A wata wasiƙa zuwa ga shugabannin kamfanoni a Amurka a ƙarƙashin ƙaramin sakataren harkokin ƙasar ɓangaren haɓaka tattalin arziki makamashi da mahalli Keith Krat ya buƙaci kamfanoni su kula da abin da ya rataya a kansu. A yau wannan na nufin kin shiga wata harkar take haƙƙin bil'adama, kamar yadda sakatare Pompeo ya ce matsawa gwamnatin ƙasar lamba akan yadda take danniya. Ƙaramin sakatare Krat ya yi kira ga hukumomin gudanarwa na kowane kamfanin Amurka da suke hulɗar kasuwanci da China da su gudanar da cikakken bincike akan rawar da suke takawa a hulɗar kasuwanci don tabbatar da inda kamfanonin suke hulɗar saye da sayarwa. Ina da ƙwarin gwiwa a cewar Krat, kamfanonin Amurka za su ke amincewa da wata alaƙa da danniya da ake yi a yankin Xinjiang. Na farko saboda hakan ya dace a yi, na biyu kuma saboda haɗarin doka da harkokin kasuwanci da ke tattare da hakan. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan muka kawo kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum.